A sanarwar da ya karanto a kafar talabijin mallakar gwamnati, kakakin majalisar soja ta CNSP Colonel Major Amadu Abdurrahman ya yi bayani dangane da yadda shugaban ya yi zargin sojojin da hana masa damar samun amfani da wasu muhimman abubuwan more rayuwa. Da ɗaya gefe, jerin takunkumin da sai da yawo ta kakabawa Niger da maganar amfani da ƙarfin bindiga don mayar da shi akan mukaminsa.
Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve.
Ya kara da cewa gwamnatin Niger ta tattara dukkan bayanai da hujjoji domin gurfanar da hanbararren shugaban kasa da wasu abokansa na ciki da wajen kasa a gaban kotu sakamakon zargin su da cin amanar kasa da yunkurin tada hankalin kasa a bisa la'akari da bayanan hirarrakin sa da wasu mutane na nan gida da shugabannin wasu kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa.
To hot treason et attente à la sécurité intérieure et extérieure du Niger.
Da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan sabuwar dambarwa, jigo a kungiyar Sofolle Niger Alhashi Salisu Ahmadu na mai ganin dacewar matakin a bisa wasu dalilai.
Abinda suka faɗi in ya tabbata a dokance ya halitta. Kama ina ga talala ne kamar sikici suka mishi kuma aka bar mishi waye shi kuma da wasu wasu abubuwa wanda ke tattar akwai takardu cika ku ban shi ga kare da shaku yakan shi karewa in aka je gaban kuliya idan babu laifi ana iya kama mutum.
To sai dai a nasu bangare makusantan shugaba Muhammad Bazoum irin su Alhashi Muhammadu Sahanin na jam'iyyar Pende Sarayya na kalubalantar abin a cewar sa wannan tamkar karin maganar nan ne dake cewa kura ce yake cewa kare maye
yanzu saboda Allah tsakanin su da su da mai girma shugaban kasa wane ne ci amana kasa yo dai gashi ko kusan sati biyu da tsawon abu suke jagorancin tahiyar da kasar nan har hare ma wanda an kai na ta'addanci guda nawa aka yi mutane su ji tsoron Allah ko kuma kan mutane su tsammanin cewa dan suna da bindigoji mutane tsoron su suke yi ko kuma wani abu abinda muke gudu ba mu fatan hitina ne ga kasar mu duniya ta wuce fa wannan zaman da suke tsammanin cewa zaka zo ka hambarar da gwamnati zababbiya kuma kace a za ka yi mulkin kai da kaga dama wannan ya wucewa su nemi hanyoyi wanda ayyar da duk wanda za a samu maslaha saboda kasar nan kuma ina kira ga duk ɗan ƙasa duk inda suke su yi ma kasar nan addu'a Allah ubangiji wanda ya zalunci kasar nan Allah ya maida mai aniyar shi
a cewar darajin kare haƙƙin dan adam dan majisan Allah bai ga matsala ba akan maganar gurfana gaban kuliya mafi muhimmanci shine ai shari'a cikin yanayin adalci
sun ce suna da hujoji shi dai zuwa gaban shari'a ba matsala ba ce in dai an bari shari'a ta yi aikata don da shi zuzu ya san da shari'a zai shari'a saboda sunan ƙasa zai shari'a saboda ƙasa kuma zai shari'a da sunan doka ramuwar gayya ita abba musu
a wani abin da ke da nasaba da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli wasu 'yan ƙasa sun fara kiraye-kirayen ganin majalisar CNSP ta cafke tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu domin a cewar masu irin wannan tunani kusan dukkan laifukan da ake zargin an tafka a tsawon shekaru 12 na mulkin PNDS yana da hannu dumu-dumu a ƙarshen makon jiya a yayin ziyarar wata tawagar malaman addinin Islama daga Najeriya gwamnatin Nijar ta hanyar Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zan ta jaddada aniyar so mu zaman sulhu da bangarorin da ke takaddama a rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.